إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم تناجه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa barkanmu da arzikin kaddara wannan majalisin mai albarka da muke karatun Alkur'ani mai tsarki tare da fassara ta fahimtar magabata. Majalisin da ke wannan masallaci na Juma'a na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagun, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna majalisi na 15, kuma an sha ruwa na 15 a cikin wannan wata mai alfarma, wata Ramadan. Shekarar hijira 1446 wanda ya dace da 15 ga watan uku miladiya shekara 2025. Muna karatu a cikin suratu Ibrahim alayhi salam. Cikin wannan sura jiya mun yi karatu a cikin aya ta 31 muka tsaya. Insha Allah ta'ala za mu dora a cikin wannan aya zuwa yadda Allah Maɗaukaki Sarki ya ba mu iko. Gabanin nan akwai takardu na neman addu'o'i. Muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala ya shiga lamarin dukkan mabukata, ya biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira. Allah ya biya mana bukatunmu baki ɗaya. Marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya, da suke da damuwoyi na rayuwa Allah ta'ala ka sauƙaƙe musu. Matsaloli na zamantakewar aure Allah ka daidaita musu. Waɗanda suke da bukata a cikin ayyukansu da sana'o'insu da kasuwancinsu, Allah ta'ala ka shiga lamuransu. Allah ka gafarta mana, kai mana afuwa. Waɗanda suka ja mu gidan gaskiya, Allah ta'ala ka gafarta musu, ka bukai musu. Sannan akwai takardu na tambayoyi kamar yadda aka saba. Wannan yake yau da Azhar yana alwala, sai abokinsa ya sa shi dariya yana kurkuren baki, sai ruwan ya wuce ya matsayin azuminsa. Gaskiya ba daidai ba ne lokacin da kake alwala ɗin ku dinga wasa har ka yi dariyar da za ta sa ruwa ya yi rinjaye ya wuce bakinka. Ai, kaga kurkuren bakin ibada ce. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan kana azumi ka fesita, wa balik filistin shafi illa an ta kuna fa’ima, kurkurar baki ka yi shi matuka, sai dai in azumi kake yi sai ka yi shi ɗan dadai, saboda kar ya ƙwace ya wuce. To, kai da aka yi maka wannan ladabi, amma kuma ka shiga wasu wani wasa da dariya ana kurkurar baki, wannan kuskure. Yana da kyau mu zama a addini, mu zama jajirtattu. Shi kansa kana alwala kana sheƙewa da dariyar alama ce ta, wato, alama ce ta rauni. Inda kana cikin aiki irin wannan na ibada, ya kamata ka zama jad. Wannan bai yiwuwa irin wannan abokin naka ya iya sa ka dariya ma kana sallah, irin wannan wasan naku ba daidai ba ne. Matuƙar kamar yadda ka faɗa ɗin haka ne, ruwa ne ya fi ƙarfinka ya rinjaye ya wuce, to wannan galaba ce, azumi bai karye ba, sai dai ka kiyaye faruwar hakan nan gaba. Mace ce wannan take, ita ce suke tare da kakarta, uwar ubanta. Kuma uban ya faɗi ya rasu, kuma bata san ta ba su abinta abinta ba, to shin idan suka ga kayanta suka dauka sun yi sata kwarai kuwa sun yi sata, a wani dalili ba ku yi sata ba, sun yi sata ba daidai ba ne ba, kuma rashin daidai din ya taso daga kwaɗayinku. Daga lokacin da ka fara ganin cewa wanda bai baka kayansa ba ya maka laifi, daga wannan lokacin ka dasa wa kanka alamar tambaya, wato kai kwaɗayayye ne ke, domin in ba kwaɗayi ba mai zai sa ka ga laifin wanda bai baka kayansa ba, kayansa ne. Kai adalci a cikin wannan al'amarin, kayansa ne, ba baka da hakki kuma a ciki, ba da kuka masa ba, ba kuma ɗora masa nauyinka aka yi ba cewa ya biya ka ko ya baka wani hakki, a ta ciyar da kuma bai rataye a wuyanta ba a matsayinta na mace ko tana da kwanta ba sama, amma kuke ganin laifinta saboda ba ta baku kayanta ba, to ku ne masu kwaɗayi, to ku cire wannan kwaɗayin daga ranku, ku ɗauke kanku daga kayanta, daga kayan wani ma, ku yi amfani da iya naku, ku roƙi Allah Maɗaukakin Sarki ya wadata muku zuciya. Idan Allah ya wadata maka zuciya, to kallonka zai taƙaita a kan kayanka, ba za ka damu da kayan wani ba balle har ka ga laifin da ya baka ba. Kuma irin wannan cuta ce wacce ba ku kaɗai ne kuke fama da ita ba, da yawa ɗan adam yana fama da ita, da yawa gurojis, wato rayuwa ta haushin juna da ake yi yana da alaƙa da wannan. Wane yana da shi bai mun ba, wane yana da hali bai taimake ni ba, wane na tantance mun kaza bai mun ba, sai mutum ya kulla wa kansa damuwa a cikin ransa saboda wai wani bai maka ba, kuma wannan wanda zai maka inda zai maka sai dai sadaka ko kyauta ba hakki ba. To mu yi wa kanmu wannan tarbiyya, don Allah mu koyi wadatuwa da iya abin da muke da shi, mu koyi haƙuri da abin da ba a bamu ba, kuma mu taƙaita wa kanmu kwaɗayi domin mu zauna lafiya a nan gidan duniya, kuma mu gamu da Allah mu shiga haƙƙin kowa ba, domin kwaɗayi shi yake jawo shiga haƙƙoƙi. Yanzu kuna tunanin ku iya ɗauka, in kun ɗaukan kuma sata da ha'inci da cin amana da zamba cikin aminci da cin naman wanda ake jin haushinsa bai bayar ɗin ba, duk yana cikin shiga hakki da kwaɗayi yake sa mutum ya fada. Ranar lahira a zo ana masa tambayoyi a kai, ku yi haƙuri, ku roƙi Allah Maɗaukakin Sarki kuma ya ba ku naku. Wannan yake cewa ya halatta mutum ya daina mu'amala da mutanen banza kamar masu bin maza, domin hakan zai iya ja masa zubar mutunci ko dan ya tsani mai halin. To ban gane ya halatta ba, irin tambaya ce wannan cewa ya halatta, ai ba zan ya halatta ba ne, ya wajaba ne aiki, ai wajibi ne kauracewa mutumin banza, wannan wajibi ne, baka ji mai ahalari ma cewa ya ce ba, wala yajuzu lahu suhbatu fasiqin wa yajibu hijranuhu. Malam mai ahalari ya ce baya halatta ga mukallafi ya yi abota da fasiki, kuma wajibi ne ya kaurace masa. To dukkan wanda ya bayyana cewa shi fasiki ne, baya halatta kai hulɗa da shi, bai halatta ba ka ɗauke shi abokin hulɗa, balle haka daga tambaya cewa ya halatta wata ƙaurace masa, ai wajibi ne mutum ƙaurace masa, saboda idan kana hulɗa da shi kana cikin hatsari guda biyu. Hatsari na farko shi ne akwai yiwuwar ka tsotsana daga bala'in da ya faɗa, ko da a ce baka koya ba, idan ba ka ƙyamar laifin wannan ma babbar musiba ce, ko baka koya ba, sabawa da kai ya sa ba ka ƙyamar laifin ko wannan ma babbar musiba ce. Sannan kuma musiba ta biyu
shine zaka zam abun tuhuma tunda shi an san shi da fasikanci kai kuma amininka ne abokinka ne to zai shafa maka kashin kaza wanda zai zama kai ma ana tuhumar ka ba a da tabbas a kanka anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaftadi kar ka tambayi mutum tambayi abokinsa duk wani aboki to da abokinsa yake koyi innamal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana kan addinin badadinsa yana kan addinin abokinsa ne dan haka kowannen ku sai ya duba ya ga da wa zai yi abota sai ya duba ya ga da wa zai yi abota dan haka wajibi ne a kaurace wa irin wannan mutum wannan kuma yace ya halatta mutum ya ci ko ya sha ruwa a lokacin da ake kiran gama suhur sannan yana neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya maka bukata ka ta alkhairi duniya da lahira amin amma tambayar cewa ya halatta mutum ya ci ko ya sha lokacin da ake kiran sallar gama suhur kun gane wannan tambayar kun sa akwai waɗanda har yanzu mutum da girmansa da wayansa amma wayan irin na yara kwakwalwa irin ta yara me yasa akwai waɗanda suke ganin ai lokacin da aka fara kiran sallah wanda za a yi as-salatu idan ba a ce as-salatu khairun minan nawmi ba to kana da sauran dama ga wannan wauta ce shi ne kiran sallah fa baya fara kiran sallah sai lokaci yayi yake fara kiran sallah to amma kuma an fara kiran sallah ka zo kana jira waje an ce as-salatu lokacin ne sai ka ce to shikenan an hana an hana ba haka ba kiran sallar yana da alaka da lokaci ne to da zaran lokacin tsaidacin abinci ya shiga to shine sai a kira sallar idan baka san lokacin yayi ba kake ci kake sha sai ka dauka jin an kwalla kiran sallar da jin an ce Allahu akbar kabbara farko sai kiran sallar kuma kana da tabbacin kiran sallar as-salatu ne to yanzu ana tabbatar maka da cewa kana cin abinci ne bayan gari ya waye kana shan ruwa ne bayan gari ya waye me ya kamata kai cika dakatar sai ka tsaya amma tunda kuskure ne baka sani ba sai ka ci gaba da azumarka amma ba za ka ci gaba da cin abinci ba za ka ci gaba da sha ba sai ka tsaya da iya abinda da ka ci wanda yake bakinka zaka hadiye ko zaka zubar ka hadiye shi amma wanda yake kwano washi sai ka ci gaba da azuminka Allah ya ce a wannan kuma yake cewa shin idan kasaru ta kama shi yana iya jinkirin sallar azhar idan la'asar ta sako kai ya hade su ko kuma jinkirin sallar magriba zuwa isha'i kwarai kuwa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada azhar da la'asar a lokacin azhar wanda ake cewa jam'u taqdim kuma ya tabbata ya hada magriba da isha a lokacin isha wanda ake cewa jam'u ta'khir duka wannan jam'i ya tabbata a musulunci ana jam'u taqdim shine hada salloli biyu waɗanda suke sharin lokaci azhar da la'asar suna tarayyar lokaci magriba isha suna tarayyar lokaci su ne kada yake iya hada su ba a hada asuba da azhar duk da suna makautaka amma ba su tarayyar lokaci ba ba a hada la'asar da magriba duk da suna makautaka amma ba su tarayyar lokaci ba ba a hada isha da asuba duk da suna makautaka amma ba su tarayyar lokaci ba azhar da la'asar sun yi tarayyar lokaci suna da waqti mushtarak suna da lokacin da ya hada su magriba da isha sun yi tarayyar a lokaci suna da lokaci mushtarak wanda ya hada su an gane ku to su ne kada yake hadawa to matafiyi ya iya yayi sallar la'asar lokacin azhar idan yayi azhar kasaru ya sallame sai ya tashi in kama sai yayi la'asar da azhar sannan ya iya ya jinkirta al'asar azhar din sai lokacin al'asar idan al'asar tayi to sai yayi azhar din raka'a biyu ya sallame yayi al'asar din raka'a biyu ya sallame matafi yana da waɗannan damammakin sai dai inda zai yi la'akari da fiqhun jam'in sallah ko da sai ya dubi yanayi ne zai iya sa ya hada azhar da al'asar a lokacin azhar yanayi ne zai iya sa ya hada azhar da al'asar a lokacin al'asar misali ya kama hanya yana tafiya tafiya ta fara kankama ba ta yi nisa ba zai ci kilomita kamar 300 ko 400 ko 500 bai fi kilomita 50 da wani abu sai azhar ta yi to kaga maimakon ya tsaya a daidai wannan lokacin kuma yana heading kilomita 300 da wani abu gwamma ya rage tafiya lokacin da la'asar ta yi lokacin ya ci kilomita 200 da wani abu ko wani abu mai kama da haka to sai ya kake sai ya hada azhar da la'asar ya ci karfin tafiya amma inda a ce ya tashi da safe yana tafiya sai azhar ta masa yayi nisa a tafiyar to dalili zai iya sa ya tsaya ko yana bukatar ya fi tsari ya bawali ko ya ci abinci ko ya huta saboda gajiya a dan motsa jiki a dan ware jijiya to kaga dama ce sai ya hada azhar ɗinsa da al'asar ɗinsa a lokacin azhar to ya zama jam'u takaddim ko jam'u ta'khir din yana da alaka ne da maslaha ba wai zabu mutum ne ganin dama ka kauye ko wanne ba ya zama yana da alaka ne da maslaha yana da alaka da maslaha wani yana da kyau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da al'asar a filin arafa a lokacin azhar saboda maslaha ne ya jawo al'asar sai ya sallace ta lokacin azhar saboda a lokacin ne za a fara tsayuwa arafa a lokacin ne za a fara addu'o'i kuma da ya tsaya ya kafu yana addu'a tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai daina addu'a ba sai da rana ta fadi kaga inda an tsaya ya sallar al'asar da an katse kenan ma'ana kenan za ka yi azhar kai la'asar a lokacin azhar dan ka samu isasshen lokaci da za ka yi ta addu'a har faduwar rana ba abin da zai tsaya da kai kaga maslaha ce ta aka jawo al'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta magriba bai yi ta ba sai da isha bayan rana ta fadi a arafa ya fice sai da ya je muzdalifa nan ma maslaha ce saboda lokacin da rana ta fadi a filin arafa to bukatar arafa ta kare da zarar rana ta fadi to bukatar arafa ta kare ci gaba da zama a arafa ba shi da ma'ana yanzu kuma muzdalifa tana kira domin can kwana za a yi idan aka tsaya sukusuku a arafa aka ce bari a yi magriba bari a yi isha a arafa to ƙarshe watakila a hanyar tafowa har daren ya ƙare ba a zo muzdalifa ba kuma ana so a zo muzdalifa ne har a samu damar a kwanta a yi bacci saboda baccin muzdalifan ma sunna ce don haka me ya kamata shi ne da zarar rana ta faɗi kar ma a tsaya yin sallah a harraka a harraka in an je muzdalifa an ci tafiyar an cinye ta to idan an je muzdalifa sai ya zama ba abin da yake gaban alhaji sai sallar magriba da isha a lokacin isha in an kammala inda abin da zai sa a bakin salati ya sa a bakin salati ba hira ba zikiri ba qiyamul layli sai bacci sai kwanta ya bacci wannan baccin ma ibada to kun ga maslaha ce ta sa aka tura sallar magriba ta kan isha to haka duk wanda zai hada salloli guda biyu ya dinga la'akari da maslaha yayin hada su ko na jam'i kuma da malikiya suke ce masa jam'u suri jam'i ne a zahiri amma a hakika ba jam'i bane tunda sun yi tarayyar lokaci sallar azhar da sallar la'asar suna haduwa a wani lokaci lokacin da azhar din take karewa take fita la'asar take shiga to babu wani lokaci a tsakaninsu wanda ya raba su sun haɗu a wannan lokacin ta yanda inda za ka yi azhar a wannan lokacin ka yi ta a kan lokacinta inda za ka yi la'asar a wannan lokacin ka yi ta a kan lokacinta to wannan lokacin shi ne alƙadarul mushtarak gwargwadon lokacin da ya haɗa su kuma wannan lokacin suka ce bai wuce gwargwadon yin ɗayansu ba to a wannan lokacin malikiya suka ce idan mutum zai iya yayi dabara kiyaye wannan lokacin yayi su a irin wannan lokacin ta yadda zai yi azhar a ƙarshen lokacin yana idatta sai yayi la'asar a farkon lokacin ta gashi a zahiri ya hada saloli biyu amma a hakika kowace yayi ta kan lokacin ta wannan shine jam'u suri amma yana da wahala Allahu a'lam yana cewa sannan kuma kasar limit din ta kwana nawa ne kwanakin matafi shine limit din ta kwanakin matafi baka ji ba kwanakin baya wani yake cewa ya samu kansa a wani waje da ba a sallar jami'a masallaci babu masallaci da za a yi sallah kuma ba hali mutane su taru su yi sallah sai dai mutum ya yi ta a daki yake zai iya kasaru yace kasaru ka me zai hana ya kasaru ai tabbas ba garin su bane kenan tabbas yana cikin zaman zulli ko kwana nawa zai wannan ba garin su bane kuma ba garin zama bane ba dan haka shi matafi ne dan haka kwanakin matafi su ne ake musu kasaru ba kwanakin zama ba daga nan cikin garin azhar yace zuwa wani karancin tafiya zai yi wa kasaru zuwa wani gari daga azhar zuwa wani gari in an je gidanka an tambaya za a ce yayi tafiya eh ba za a ce ya je anguwa ba za a ce yayi tafiya to sai kai kasar Allahu a'lam Allah rahma mu koma fadin Allah madaukakin sarki kulli ibadiyal ladina amanu yuqimu salata Ubangiji ta'ala ya ce kulli ibadiyal ladina amanu يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال فكيد باينا وعند سكى إيماني ستأيد سلا ثم ستيار دك أبن دمك أرضو تاسو دشي أسر رنشيدك ما أبيني من قبل أن يأتي يوم ثم قبان ونين يدو لا بيع فيه ولا خلال ينن دباب تنكي أتكين ساعة kuma babu abota wannan aya da mun yi karatu a cikin ta sai abin da ya rage mana wannan tokaciya da Allah subhanahu wataala yake yi cewa mummune su tsayar da sallah kuma su ciyar daga dukiyoyin su kafin wani yini wannan yinin yana nufin yinin alkiyama wannan yini la bai'un fihi wala khilal babu ciniki a wannan yini kuma babu abota ta iya tambaya kace to me kece hikimar ambaton ciniki ko abota kuma a siffanta wannan yini da shi sai a ce maka eh ai dama hanyoyin gata ko dai saya ne a saya maka ko ka saya ko kuma alfarma ko ceto a lahira babu ciniki balle ka saya ka san duniya ka iya cewa ka so mai yawan abin duniya idan kana da kuɗi ka huce haushin sa ka so mai yawa na abin duniya kaɗan ne daga abin duniya wanda ya fi ƙarfin mai kuɗi akwai abubuwa da suka fi ƙarfin mai kuɗi daga abin duniya saboda duk kudinka in ba mulki a hannunka kana ji kana gani wani abun ya fi karfin ka fili ma sai ka saya a reboke mu ba timun kudin da zaka bayar ka mallake shi haka kawai sai a ce an tashe ka ko a kawo greda ka rushe gidanka bayan ka gama kyankyara shi a ce ka karye doka kuma da zaka biya fantaba sama a ce ba na sayarwa ba ne hanya ne saboda siyasa saboda mulki ke hanya ce da haka akwai abin da kuɗi ba sa tsaya wanda ya hada kuɗi da mulki, to shi ya huce haushin duniya. Wanda yake da mulki ba kuɗi, ayya, zai ga ana yi. Sai tumun rawani da iko, amma babu kuɗi. Wanda yake da kuɗi ba mulki, to shi ma wasu abubuwa za su gagare shi. Amma dai, wanda yake da kuɗi ba mulki, ya fi wanda yake da mulki babu kuɗi samun dama a duniya. Kun gaskata ni? To, a lahira, zancen ba haka yake. Ba kayan sayarwa. A lahira ba kayan sayarwa. Tanadinka daga duniya, in ka tafi da shi a can, ya yi maka amfani. In baka tafi da shi ba a can, to in akwai halin da za ka tura wata dukiya ta tafi lahira ta jira ka, domin ka je kai ciniki a can. In kana da wannan halin, kuma ka yi ƙoƙari ka tura ɗin ka aika aka je aka yi fakin tireloli na daloli, saboda za ka yi ciniki ranar lahira. Ko ka samu damar yin hakan ɗin, Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ba a yi. Ba a yi. Innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmi qiyamati ma taqabbala minhu wa lahum adhabun alim. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce waɗanda suka kafirce da ake suna da dukkan abin da ke ban ƙasa gaba ɗaya, duk kayan alatu da arziki da kuɗi da yake ban ƙasa, a ce mallakinsu ne sun samu dama sun aika lahira. Liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyama, domin su fanshi azabar ranar alkiyama, su biya kar ai musu azaba. Allah ya ce ma tuqbila minhu, ba za a karɓa ba, ba za a karɓa ba. Don haka Allah yake kashe shi, kar ka ce ba a gaya maka ba. Ranar alkiyama ba kayan sayarwa, aljanna ba ta sayarwa ba ce ba, ceto ba na sayarwa ba ne ba, alfarmar da ke wajen Allah ba ta sayarwa ba ce ba, rahamar Allah ba ta sayarwa ba ce ba, inuwar Allah ba ta sayarwa ba ce ba. Ko ka je da aiki ko ka yi asara, don haka ranar babu ciniki. La bai umfi, to kaga a nan duniya ne za ka saya, ka tsayar da sallah kuma ka sa dukiyarka ka saya. Ai, Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ya saya, don haka da dukiyarka za ka iya sawa. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Idan ka karɓi wannan kira a nan gidan duniya, ka miƙa, kun yi ciniki da Allah, ta shiga wannan kasuwancin da Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur, ta shiga wannan kasuwanci kana da shaya, to ranar lahira da lada ake mu'amala. Za ka ga ruwan lada, kuma Allah zai baka, zai ƙara maka, zai daɗa maka. Lilladina ahsanul husna wa ziyada, Allah ce waɗanda suka kyautata suna da sakamako na kyautatawa, kuma Allah zai ƙara musu. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan, Allah ya ce ai kyautatawa ba ta da wani sakamako sai kyautatawa. Da haka Allah ya ɗaukan makansa zai kyautata, amma ai aiki. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wa shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Magana ce ta aiki, la bai'un fihi, wannan yinin babu ciniki balle ka saya. Wala khilal, sannan haka babu abota, babu abota. Ainihin gidan duniya yana daga cikin gata ta rayuwar duniya, jama'a. Mutum a ce yana da connection, yana da relationship. Kai ɗin nan ka je bariki, kun saba da mutane, ka yi makaranta, ka haɗu da mutane kala-kala. Abokanka 'yan primary sun samu madafan iko, abokanka 'yan sakandare sun samu madafan iko, abokanka waɗanda kuka yi jami'a tare sun zama hamshaƙan 'yan kasuwa, su suke juya tattalin arzikin ƙasa. Za ka kana iya kiran Dangote, ku yi waya da shi, ka kira wani, ka kira wani, ka kira wani cikin hamshakan masu kuɗi, kana da alaka da kowa, ka kira Tinubu, ka kira Kaura, ka kira kaza, ku yi waya, ɗan ajinku ne, kun yi hulɗa tare, kana da alaka, kun haɗu a gari kaza, kun haɗu a taro kaza, kun saba da wani, kun san wannan abin da kuke ganin yana da matuƙar muhimmanci, yana kuma ci a duniya. A duniya ba, yana ci mana, yana ci. Kisa alaƙa take da matuƙar muhimmanci. Kisa bai gane ba wanda ya zauna a gida. Me a gida kuma banda kuttu. Duk wanda ya zauna a gida ba haushi yayi gaskiya yace izu ido wa kare na yace wanda nake gani kullum. Zaman gida ba. Anan aka haife ka. Anan ka tashi. Anan ka gartaya. Kai gare gare. Kai karan tsallake. Kai wasan doki. Kai tashe. Kuma ka girma a cikin su. Kuma kana baka tunanin ka je ko ina. Kuma har kana cewa kai baka sha'awar abin da zai fidda kai a garin nan. Idan kana sha'awar abin da zai zaunar da kai. Kuma shi ne wannan fama da kake yi, ke zaunar da kai. In kana da abin yi, in kana da harkoki, zaman ba zai yiwu ba. Zaman ba zai yiwu ba. Duk wanda kaga yana zaune a gindin bishiya ko a tabarma, baranda, a ina, ya canza wannan baranda, ya canza wannan ino, ya canza ba harka ne. Ba harka. Idan harka tana garawa, zama ba nasa bane ma. Waɗannan alaƙoƙin suna da matuƙar muhimmanci. Haka kawai wani zai maka goma ta'aziki. Sai yama dalili, sai yama sila. Yoma a ƙasa ma irin ta Najeriya? Ka san babu ƙasa wadda connection yake tasiri kamar Najeriya, ni dai a sani na. Connection kamar Najeriya ma. A daren nan sai a maka miliyan ɗari. Allah, saboda ka san wani. Daren. Wani abokinka ne kawai samu wata kwana. Sai kira ka ce ka zo. Sai Najeriya mala. Kuɗin banza da wofi. Sai a raba su kawai. Da an rubuta sunanka shi ke. Ka shiga ciki. Wallahi wani ya taɓa ban labari ya ce malan lokacin da ake hidimar kaza. Hidimar subsidy. Ya ce haba mala. Ya ce mala an yi samuwa. Yace musamman lokacin Jonathan. Yace mallan an samu kudi a subsidy. In ana kaunarka sunanka ma za a rubuta. Ashe kai ma kana da kaya. Idan abun ya fito kawai sai a raba da kai. Ashe 200 ka da 50 ta fito. Sai miliyan huba dubu ba. Connection. To, a nan a duniya, connection da relationship yana tasiri sosai. Ba ma yin Najeriya a duniyar. Kana ɗan ƙaramin ɗan kasuwa idan aka buɗa maka daga Abuja shi ke nan, sai ka shafara. Ana buɗa maka shi ke nan, sai a ma lafi, sai a ma kaza shi ke nan, sai ka ta jan kaya. Kana ƙaramin ma'aikaci idan aka kira ka aka baka wani appointment shikenan duk danginku sun tsallake da wannan takardar danginku duk sun tsallake shikenan an wuce wajen kullum ai ta baka kuɗi sai aka sa to alaka to kun ga irin wannan tasirin to ai a duniya lahira ba ai shine karatun namu kar a dauka cewa mun shiga mun shagala da maganar abin da nake so na kai mu zuwa gare shi shine bayan kun gama fahimtar hakan din to ku sani a lahira ba a yi shine abin da Allah yake gaya mana a lahira ba a yi ba zancen na san wani ai wani aboki nan ai da wani muke itikafi ai da wani muke zama a wajen tafsiri, a in baka yi dan Allah ba, ba a rubuta maka ba abin da zai iya maka. Kai dan Allah, kai dan Allah, in Allah madaukakin sarki ya taimake ka aikinka, to sai ya kai ka. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Duk wanda aikinsa bai kai shi ba, to fa dangantaka sa connection dinsa ba zai kai shi a lahira ba, a aiki ne. Don haka dama ko kuɗi ne ko connection, dalili, sila, to a lahira babu sila. Cikin suratul Baqara Allah madaukakin sarki ya ƙara da guda ɗaya, ya ce, ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la qullatun wa la shafa'a. Allah ya ce, ya ku mummunai, ku ciyar daga abin da muka arzuta ku da shi tun kafin wani yini ya zo, la bay'un fihi, ba cinikayya a wannan yini, balle ka lale kuɗi ka saya a ranar aljanna ba ta sayarwa ba ce, yanzu dai tana doron kasuwa, za ka iya ka nema, amma a ranar aljanna ta bar doron kasuwa. Wala kulla, sannan babu wani aboki wanda zai maka hanya ka je kai ya baka me ake ce masa dan compliment card ko, to ba wanda za ka je ya baka note ko compliment card ka je ka miƙa wa masu jaddin aljanna ka wuce, ba a yi. Wala shafa'a, sannan babu ceto, shi ne na uku. Ceto kuma ba magana abota ba ce, ba magana alaƙa ba ce, magana ce ta wani wanda ya isa shi kuma ya je shi ya yi magiya ya roƙi alfarma a maka. Babu ceto sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsara, shi ne abun korewa. Babu ceto sai wanda Allah ya tsara. Ceton da Allah bai tsara ba, wanda kuka tsaro kayanku, kuka shiryo kayanku, kuka naɗa wasu, kuka ce su ne masu yi, Alƙur'ani ya yi kansilin ɗinsa, babu shi. Don haka ku nutsu, kar ku ɓata kanku lokaci. Duk wanda ya shirya wa kansa wani ceto ko wasu dabaru ko wata mafita ranar alkiyama, Allah yana sanar masa babu. Ceton da Allah ya tsara wanda za a yi, mun sha karanta shi a cikin Alƙur'ani da hadisai, shi ya tabbata akwai ceto wanda Allah zai ba annabawa da salihan bayi da littafinsa Alƙur'ani da mala'iku za su yi ceto dukka a bisa tsarin da Allah ya tsara, wanda shi mai ceton sai an naɗa shi ya yi ceton, sai an ba shi izini ya yi ceton, kuma sai an ba shi list na waɗanda zai ceta. Shi ne ceton da Allah zai kore a yi shi ranar alkiyama, ba wanda aka tsaro daga duniya ba. An gane ku? Don haka mu fahimta kenan hanyoyin gata, hanyoyin samun biyan bukata irin na duniya, an toshe su ranar gobe ce. Babu ciniki, babu alaƙa, babu ceto. Idan mutum ya san wannan, to ya tsaya ya yi aiki. Sannan wannan matsalar za ta iya samun mutum idan bai yi aiki ba tun lokacin da zai mutu. Har mu ɗauka cewa sai ka tashi kiyama ne sannan ka gamu da wannan matsalar. A'a, idan mutum bai yi aiki ba tun lokacin mutuwa za a gwada masa akwai matsala. Allah madaukakin sarki ya ce, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Allah ya ce, wa lan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Allah ya ce, ku ciyar daga abin da muka arzuta ku da shi, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, tun gabanin mutuwa ta zakke wa ɗayanku. Idan ya ga mutuwa gadan-gadan, fa yaqulu, sai ce, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Ubangiji, ina ma me yasa ba za ka yi min jinkiri ka kara mun wani lokaci nan kusa ba ba da yawa ba fa asaddaqa dan je nayi sadaka wa akum min as-salihin kuma na gyara ayyuka na Allah yake walan yu'akhkhira Allah nafsan idza jaa ajaluha durai da ajalin ta ya riga ya zo to Allah ya dauka makansa ba zai mata jinkiri ba sa'ata daidai da kittawa da bismillah ba za a canza ba lokaci ya riga yayi don haka mu riga mu sani cewa ranar alkiyama aiki ne yake tasiri shi ake dubawa ba za a duba kudinka ba ba za a duba kyan fiskarka ba ba za a duba yawan danginka ko yawan haularka ba ba za a duba connection ɗinka ba ba za a duba waɗansu manya naka ayyukanka ne kowa aikinsa shi zai kai shi Allah ta'ala ka taimake mu ka ba mu ikon ayyuka karɓaku ka ba mu ikon ayyuka da za su yi mana amfani a gabanka da gobe kiyama amin sai Allah ya ce
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوما كفارا
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله يكفيك الله الذي خلق السماوات والأرض الله وأنه وديه لسيستم ميدك السي وأنزل من السماء ماء يسوك الدروى لك السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يفتد دنج كتاتوا دوان الروى أمضين أحال أرزك أغريكو وسخر لكم الفلك يكم خولي مكجلج الروى لتجري في البحر بأمره دومن يقدانا عتكن قديد أمر ننسى وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الأنهار سننكم ألا يقول يمكو رمي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ألا شي يقول يمكو رانا قل رانا دقل وطا دائبين ودفكي تفيا أكي أكي وسخر لكم الليل والنهار kuma shi ya hore muku dare ya hore muku yini wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu tare da haka ya baku daga dukkan abun da kuka roke shi wa in ta'udu ni'matallahi la tuksuha kai inda za ku kokarin kididdige ni'imomin Allah ba za ku birge yawan su ba innal insana la zalumun kafar lalle mutum yana da yawan zalunci kuma mai yawan kafirci Allah subhanahu wa ta'ala ya irga mana daga ni'imomin da yayi wa bayinsa wanda duka waɗannan ni'imomin ba musu idan aka ce iya wannan tarjumar da muka yi za mu bar shi a haka ba mai tuwa bai gane ba kuma ba mai yin musu kuma ba wanda yake da ja gaskiya ne babu ja babu musu kuma an gane an fahimta me yasa Allah madaukakin sarki yakan goranta mana ni'imominsa akan mu saboda shi Allah goli a hakkinsa goli a hakkinsa jaizi shi Allah ya halatta ya goli ya goranta muku ya kuma ya goranta muku ya kuma ya goranta muku saboda kayansa ne da ku da ni'imominku duk kayansa abinda yasa gori bai cancanci wani ba in ba Allah ba, saboda babu wanda yake da shi, ba wanda yake da cikakkiyar mallaka, babu wanda yake da cikakken samu. Duk wanda kaga ba Allah ba, to samun sa na wucin gadi, bai wanda yake tare da ita ta wucin gadi ce. Kuma sannan idan ya ɗauka ya amfanar da abun da yake da shi, wannan amfanarwa ma ni'ima ce daga Allah. Da haka maimakon Allah yana bin sa bashin ya gode masa, kuma shi sai ya gode a wani, iyaye cancanci ya gode, bai cancance shi ya gode ba, amma shi Allah ba wanda ya bashi ya bayar, Allah ba wanda ya taimake shi, Allah ba wanda ya tsara masa, ba wanda ya taya shi, ba wanda kuma yake da haɗaka da shi a cikin mallaka ko gudanarwa. Da haka shi ya fi kowa cancantar ya gori. Da haka gori a haƙƙin Allah daidai. Allah maɗaukakin sarki ya jero mana tarin ni'imomi da ya yi mana daga halittar sammai da ƙasai, wanda mun shaji Alƙur'ani yana faɗa, kuma har yau ba a samu wanda ya fito ya ce yana da shaya a sama ko a ƙasa. Har yau duk ci gaban zamani da daman maci da ɗan adam ya samu, har yau ba wanda ya taɓa fitowa ya ce yana da gudunmawa a ginin sama ko a ƙasa. Ta haka na Allah, to Allah shi ya halicce su. Sannan kuma wa anzala minas sama'i ma'an, kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama. Allah ya saukar da ruwa daga sama. Shin daga sama ruwa yake ko daga girgije? Daga girgije ne, amma me yasa aka ce sama? Saboda girgijen daga sama yake. Don haka sai aka ambaci sama saboda alaƙa mahalliya. Saboda gurin da girgijen yake shi ne sama. To idan aka ce daga sama, to ai ruwan duk da daga girgije yake, ai daga saman ya sauko. To girgijen da sama ya yi amfani ya yi aman ruwan. Haka idan an ce sama a ilimin balaga an yi daidai, kuma fasaha ce haka. Fasaha ce a ilimin balaga. Allah ya saukar da ruwa daga giragizai waɗanda ya harhaɗa su ƙarƙashin ikonsa. Huwa allazi yusilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu ila baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Allah shi ke harhaɗa giragizai a sama, idan ya haɗa su da iska da iskokai, sai ya ba da umarni bayan giragizan sun haɗu sun yi nauyi sun zama ruwa, sai Allah ya ba da umarni kuma iska ta kora zuwa yadda ya ga dama. Idan iska ta kora, sai ya ba da izini wannan girgizan ya buɗe, in ya buɗe sai ruwan ya zuba a wurin da Allah ya zaɓa. Allah ne ke yin kai. Idan ruwan ya sauka, Allah ya ce fa akhraja bihi minas samarati, sai Allah ya fitar daga dangin ƴaƴan itatuwa da tsirrai da shuke-shuke, dangi-dangi daban-daban, dangi-dangi daban-daban. Duk wanda yake duk mai hankali a nan ya san irin dangin kayan amfani da ake samu a ƙasa. Kuma duka mun karanta da kubara, Allah ta'ala ya ce yusqa bima'in wahidin, ruwa ɗaya ne yake shayar da su, ruwan da ya gero shi ya yi dawa, ruwan da ya yi shinkafa shi ya yi alkama, ruwan da ya yi tumatir shi ya yi apple. Shi ɗin ne dai wannan ruwan shi ne, amma kuma Allah ya bambanta amfanin kala-kala daban-daban. Allah ya ce rizqan lakum, a matsayin arziki a gare ku, a matsayin arziki a gare ku. Duba Allah maɗaukakin sarki ya jingina arzikinmu da ruwan sama. Saboda me? Saboda mu fahimci cewa galibin arzikinmu yana da alaƙa da ruwa. Allah ya ce huwa allazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Allah shi yake nuna muku ayoyinsa, sannan kuma yake saukar muku arziki daga sama. Kun ga a wannan ayar kamar cikin suratul Ghafir, sai Allah yake arziki yake saukar muku daga sama, tare da cewa ba ruwan gero ake ba, ba ruwan masara ake ba, ba ruwan shinkafa ake ba, ba ruwan tumatur ake ba, ruwa ne tsantsan ruwa, ma'un tahur shi yake sauka. Amma saboda shi yake sabbaba arzikin, sai aka jingina, sai aka ambaci ruwan da arziki. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, Allah shi yake saukar muku da arziki daga sama. Ku duba arzikin da ake ɗiba a ƙasa, tsakanin ‘ya’yan itatuwa, da abin da ake rora a ƙasa, da abin da ake tonowa, da abin da ake girbewa a dandatse a buge. Ku duba arzikin da ake samuwa. Idan kaka ta yi, ka duba irin trelolin da ake fita da su, ka ji ana ce ma jeji kaza an fitar da dubban buhuna, jeji kaza an fitar da dubban buhuna, jeji kaza an fitar da dubban buhuna. In kaka ta yi, duk yadda ake kuka, sai ka ji an ɗanyi shiru, arziki ya sauka, sai ka ji an ɗanyi shiru an nutsu, da an fara tumu, abubuwa sun fara sauki, sai ka ji kuka ya rabu. Ya kuke gani idan an ci gaba da rani ba a yi damuna ba? Yanzu da Allah in tuna muku yadda aka yi bara, in za ku tuna, da ke ɗan adam mai mantuwa ne. Wama sumil insanu illa li nasihi, ba a ce insan ba sai don mantuwar da muke yake da ita. Amma in za ku tuna bara, ai an yi ɗaurin mulki, to a ce ba a yi ruwa ba, an ci gaba a haka. Saba'a sinina da'aba, ya kuke gani? Amma da aka yi ruwa, aka samu arziki, sai ka ji shiru an rage, sai fitina ta rabu, sai masifa ta rabu. Kun ga Allah maɗaukakin sarki ce arziki ne, kuma ruwan da ya sauka ya fitar da tsirran aka samu, shi fa yana cikin ƙasa ya kwanta, shi yanzu kuma muke sha, da shi muke amfani, ba halaka yayi ba. Da ya dafa ƙasa ta ba da abinci, sai ya koma sai ya luf a ƙasa, sai kuma a dinga jawo shi kuma ana amfani da shi. Allah yake arziki ne don ku yi haka, ba dan shi yana bukata ba. Inna Allah huwar razzaqu dhul quwwati matin, Allah mai arziki ne ƙaƙƙarfa, baya bukata komai. Wannan yayi ne rizqan lakum, arziki a gare ku. Ka iya tambaya ka ce, waɗannan ni'imomi da Allah yake lissafa me yake nufi da mu? A Baqara baka ji bane aka ce fala taj'alū lillāhi andādan, to ka ku sanya Allah kishiya, wanda zaka bauta ya maka wannan gatan? Ka je kana kaskantar da kai kana bauta wa wani, ya maka wannan gatan? Ya maka mai kama da wannan? To ga wanda ake bauta mai wannan gatan. Allah yake wa sakkara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, kuma Allah sai ya hore muku jirgin ruwa don ta gudana, jirgin ruwan nan ya gudu a cikin ruwa, a cikin kogi, bi amrihi da umarninsa, ya hore muku jirgin ruwa. In ka ji Allah ya ce ya hore muku kaza, to fa ka fahimci wannan abun in ba dan Allah ya rike shi ba, to da halakar ka tana cikinsa. Jirgin ruwa ka dubi jirgin ruwa, in ka san jirgin ruwa, in dai ka san jirgin ruwa, akwai jiragen ruwa waɗannan na wasan yara wanda ake turawa da sanda, su ma ni'ima ce. Amma dubi jirgin ruwa malam, wanda ake wata uku ana lodi, wata uku ana saukewa, ka gan shi gari guda malam, duk wannan nauyin nasa ɗan adam ne ya yi shi, ɗan adam ne ya kera shi. Amma ka ga injiniyansa a ƙarƙashinsa da hular kwano, ka gan shi a ƙarƙashinsa kamar tururuwa a jikin giwa, a ƙafar giwa, kuma shi ya kera shi. Lokacin da za a hankaɗa jirgin ruwa, bayan an kera shi a hankaɗa shi ruwa, in ka taɓa gani yadda ake tura shi ruwa, bajewa ake. An gama kera shi, za a wana shi, a gangara shi ya faɗa ruwa, ai bajewa ake mana. Saboda ya fi ƙarfinku, wani abu in ya zarge ka, in ka bi shi, shi ke nan mala, ko jana'izarka ba za a yi ba. kuma dan adam ne ya kera shi to gorewa ce ta Allah kuma sannan a haka yake gudu akan ruwa yake gudu akan ruwa a wani wuri Allah ta'ala yake bima yanfa'un nasa da amfanin mutane ko ka san cewa mafi yawan kayayyakin amfani da ake importing ake shigo da su kasa ake shiga da su kowace irin kasa ta ruwa ne jirgin sama mutane yake dauka kashi 90 cikin 100 na jigilar jirgin sama mutane ne yayin da kashi 90 cikin 100 na jigilar jirgin ruwa kaya ne wannan fetur na ku jirgin ruwa ne in ka ji an shigo da shinkafa ta ruwa ne in ka ji an shigo da masara ta ruwa ne in ka ji an shigo da motoci ta ruwa ne in ka ji an shigo da makamai ta ruwa ne in ka ji an shigo da kaza ta ruwa ne da kaza ta ruwa ne shi yasa Lagos take da kuɗi a ciwatuwar da aka shirya kwanan nan hankali ya tashi saboda ruwa malam shi yasa ma'aikatan ruwa ma a cikin ma'aikatan gwamnati masu kuɗi ne barakallahu fik in aka ɗauke ka a nimasa ka san nimasa ba masa ba malam nimasa to sai ka je gidanku ana ta murna ka kafuta yanke sada saboda harkar ruwa ce to dukiya kayan amfani da duk wani abin da za a shigo da shi mai nauyi daga kasashen waje zuwa kasarku ta ruwa ne to ruwa ya zage duniya kuma haka zai dinga gudun fanfalaki da kayan amfani Allah madaukakin sarki yace wannan diyayi dinku ne kuma da umarnin sa ne idan ka ji jirgin ruwa yayi hatsari mallam abun ba dace to amma galibi yana surviving da umarnin Allah da izinin Allah wa sakara lakum al-anhar Allah yace kuma Allah ya hore muku koramai koguna waɗansu saboda tsabar dama da Allah ya ba su garuruwansu suna jikin kogi ka je ka ga gari malam da kogi a jikin gari mutanen garin sun maida bayan gari fadama suna noman rani suna ɗiban ruwa gwamnati ta sanya katon pipe ta jawo ruwan ta zarga a cikin gari a samu ruwan famfo a cikin gari kai waɗanda suka yi nisa da amfani da kogi sai ka ga suna yin gada a cikin kogi gada da ta tashi daga ƙasar Saudiya ta tafi Bahrain mai kilomita 25 da ake ce mata gadar sarki Fahad malam iya kallon ka gada ce kuma a cikin ruwa cikin kogi wannan ruwan Allah ya rike shi bai yi ambaliya ya karya gadar ba masu bi ta kan wannan gadar su je Bahrain ko su zo Saudiya ruwa bai hauka na ya haukace ya rafto su ya fada cikin ruwan ba ruwan bai ambaliya ya shigo garin da yake makwabtaka da shi ba wai saboda tsabar kwarewa da iyawa wai turawa yanzu har zuwa suke su je su wurin tashin jirgi a cikin ruwa kwalta ce da jirgi zai tashi a kan ruwa idan ta kare ruwa ne shi kuma sai ta kare ya tashi kwalta ba iko sai ta kare sai ya cira sannan direba mai sauka idan ya zo sai ya zo shi bakin kwalta kamar zai shafi ruwa a nan dandabalin kwalta a nan zai tsora kafar jirgin sannan ya haura ya wuce mana to da tsabar iko da Allah ta'ala ya ba su amma wannan ruwan yana nan a haka bai haukace ba wannan ruwan Allah ya rike shi idan ya ga dama yayi ambaliya ku tuna mai dugure bana da Allah madaukakin sarki ya saki ruwa a mai dugure me ya faru an sha wahala an rasa rayuka an rasa dukiya an shiga masifa ba yar kadan ba an ga annoba Allah ya maida alheri matattun su Allah ya gafarta musu Allah ya ji kai dukiya da aka rasa Allah mai gurbi to amma Allah yana nuna muku cewa idan Allah ya ga dama in ya saki ruwa ba za ku iya da shi ba in ya saki ruwa ba za ku iya da shi ba kuma ruwan ana cewa ya shekara 30 a haka a rike da Allah ya ga damar ya sake shi da yan sake kadan sai da kasan nan ta amsa baki daya to wannan fa ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah ka ƙara mana daga ni'imarka. Lokaci ba zai ba mu dama mu ci gaba ba, muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka ambata, ya tara mu cikin ladan abin da muka faɗa daidai, abin da muka kuskure Allah ka gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udda Allahumma ala al-khulafa'i ar-rashidin al-a'immati al-mahdiyyin أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك ويا أجود الأجودين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.